bon début de journée et prenez soin de vous.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fa yace tare da Murtala Faruk sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 18 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Zahra, Majalisar Dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniya da za ta ci gaba da samarwa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris domin kauce rufe wasu ayyukan gwamnati. Manazarta sun ce kungiyar 'yan tawayen Siriya ta dauki salon sasantawa irin da kungiyar Taliban a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya. Jami'ai a kasar Congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi sai da kima ya kife tare da kashi akalla mutane 25, wasu da dama kuma ba a gansu ba.
Kanin labaran kenan. A yau ne 18 ga watan Disamba, Nijar take bikin cika shekaru 66 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar ya yi jawabi ga al'ummar kasar inda ya ce
mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba, waɗanda a baya suke yi wa 'yancin kasarmu barazana.
Muna tafiye da ƙarin bayani gaba a cikin shirin. Sannan yayin da Kristoci a faɗin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti, wasu a Najeriya sun koka da tsadar rayuwa. Kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma muna tafiye da shirin baki ne yanka wuya. Shirin da kan duba al'amuran siyasa, cece-kucen siyasa daga ƙasashe daban-daban, musamman ma a ƙasashen nahiyar Afirka. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samarwa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris, tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna daga murmurewa daga bala'o'in guguwar Helene da Milton da sauran bala'o'i. Matakin samar da kudaden zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara aiki daga karfe 12 na daren Juma'a. Matakin zai kuma mai matakan karshe na kashe kudade na kasafin kudi na wannan shekara har ya zuwa ga sabuwar majalisar dokoki mai rinjaye 'yan Republican da zababben shugaban kasa Donald Trump. Amincewa da wannan matakin na daya daga cikin kudurorin doka na karshe da ya wajaba 'yan majalisar su amince da su a wannan makon kafin a rufe majalisar zuwa hutu da kuma share fage ga majalisar dokoki mai zuwa. 'Yan sanda a birnin Madison na jihar Wisconsin a nan Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata ƙaramar makarantar Krista mai zaman kanta wanda ya yi sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane 6. Gano dalilin shi ne babban fifikonmu, in ji shugaban 'yan sanda Sean Burns, dangane da harbe-harben da aka yi a ranar Litinin wanda ya bayyana a matsayin lamari mai raɗaɗi da ban tsoro. 'Yan sanda suna kokarin tantance wani sako da 'yar bindigar mai shekaru 15 ta wallafa a yanar gizo wadda kuma da alama ta mutu sakamakon rauni da ta ji wa kanta. Hukumomi sun ce wadda ta yi harbin Natalie Rupnow, tsohuwar ɗaliba ce a makarantar Abundant Life Christian School wacce ke da ɗalibai sama da 400 da ke karatu tun daga matakin ajin reno har ya zuwa babbar sakandare. Matasa sama da 200 da suka fito daga kasashe 5 na yammacin Afirka sun kammala wani taro a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su da suka hada da rashin aikin yi da shiga harkokin ta'addanci da dai sauransu. ga wakilin Muhammad Mahmud da karin bayani.
Matasan da suka fito da kasashen Mali, Burkina Faso, Nigeria, Togo da kuma Niger mai masaukin baki sun kuma tattauna ka hanyoyin samun mafita kan waɗannan kalubale da ke gaban su, wanda a cewar su ke hana ci gaban rayuwar su. Malam Ahmed, shugaban wata kungiyar matasa a Agadez.
Matsalolin da matasa suke ciki suna da yawa, kadan daga cikin su sune na rashin aiki da kuma wasu suna son formation ba su samu.
Sunana Aminu Muktar Wudil, wanda nake wakiltar Nigeria a taron kasashen yammacin Afirka da ake anan a Gadas. Babbar matsalar da matasa suke fuskanta shine yanzu haka zaka tarar an yi matasa sun yi kokari sun je lakwal, ma'ana school kenan, makaranta, sun yi karatu. Abinda idame su shine suke dogara da gwamnati ta dauke su aiki. Matasa suna fuskantar wannan matsala ta rashin aikin yi, wanda ita take jawo ake fadawa wasu hanyoyi da ba a bukatar a samu kai, ko iyaye ba sa son ƴaƴan su samu kansu, ballantana kuma su kansu magabata, saboda abin yana ba wa magabata wahala wajen tafiyar da tarbiyar matasa.
Ajaida Hamid Mahmud. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
An jima kaɗan, Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu fara da rahotonmu na farko. A yau ne 18 ga watan Disamba, Nijar take bikin cika shekaru 66 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar, Janar Abdulrahmanu Tiani, ya yi jawabi inda ya tabo muhimman batutuwa da suka shafi tafiyar ƙasar daga lokacin da suka karɓi mulki. Ya kuma jaddada aniyar ci gaba da kare manufofin gwamnati da fafutukar tabbatar da cikakken ƴanci daga 'yan mulkin mallaka. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munbarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A wannan jawabi na mintoci kusan 30, shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya yi bitar nasarorin da aka samu daga ɗarewar CNSP kan karaga kawo yau. Yace mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba, waɗanda a baya suke yi wa 'yancin ƙasarmu barazana, suna kuma hanawa dakarunmu sukunin gudanar da aikinsu kamar yadda ya dace. Haka kuma mun soke dukkan wasu kwangiloli da dukkan wasu dokoki da yarjejeniyoyi na rashin adalci waɗanda ba sa amfana wa Nijar komai.
Tous les Nigériens regardent dans la même direction.
Sannan ya ce an yi nasara wajen haɗa kan al'umma a game da abin da ya shafi muradin ƙasa, ma'ana daga yanzu dukkan 'yan Nijar alƙibla guda suke kallo. A yau Nijar ta gwada cewa za ta iya tsayuwa da kafafunta, ta tunkari matsalolin ta'addanci, ta kuma yi nasara, ta biya albashin ma'aikatanta, ta kuma ɗauki ɗawainiyar bukatun kanta da kanta. A taƙaice, ƙasar za ta iya rayuwa ba tare da jiran tallafin da ake cewa tana samu daga waje ba, waɗanda wani bi ake fakewa da su don yi wa 'yan Nijar barazana ko a wulakanta su. A karon farko a tarihin Nijar, dukkan wasu matakai da suka shafi ƙasar da 'ya'yanta ana ɗaukar su ne a nan gida daga 'yan ƙasa domin amfanin Nijar. Dalilin haka ne ma yasa duk da mawuyacin halin da ake ciki ya ɗauki matakin samar da sassaucin rayuwa ga al'umma ta hanyar rage kuɗin man fetur da rage kuɗin likita da rage farashin siminti.
Nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire.
Yana mai alfahari da sabuwar alakar ƙasar da wasu ƙasashen waje.
Il s'agit d'une décision irreversible.
A game da batun ficewa daga Sidiyawo, ya nanata cewa ba makawa. Ƙasashen nan uku sun balle ba fashi, magana ce ta kare 'yancin kai cikakke, wanda ke matsayin ginshikin tabbatar da tsaro a yankin, sannan mataki ne da ke toshe dukkan hanyoyin da manyan ƙasashe ke bi su fake da Sidiyawo su yaƙi ƙasashen
IOS.
Shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar, wanne ya sake nanata alƙawarin riƙe amanar da ya ɗauka, ya jinjina wa dakarun tsaro saboda jajircewarsu a kan tsaron ƙasa a wannan lokaci na gwamza yaƙi da 'yan ta'adda. Haka kuma ya yaba wa al'ummar Nijar sakamakon yadda suke ci gaba da nuna juriya kan mawuyacin halin da ake ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Sule Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk sanyin na da cigaban labaran duniya.
A yayin da kasashen duniya suke shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a Syria, jagorar kungiyar 'yan tawayen ta dauki matakin sasantawa irin wanda kungiyar Taliban ta dauka a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya a cewar manazarta. Ahmed Al-Shara, wanda aka fi sani da Abu Muhammad Al-Julani, shugaban kungiyar Hayat Tahrir Sham ko kuma HTS a takaice, ya gana da manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya kan Syria a ranar Lahadin da ta gabata, inda ya jaddada bukatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin Syria da kuma kiyaye yankin ta. A wata hira da jaridar The Times of London, Al-Julani ya ce ba za a yi amfani da kasar Syria don musgunawa wata kasa da ke makwabtaka da ita ba, ciki har da Isra'ila. Asfandiyar Mir, wani masani a cibiyar zaman lafiya ta Amurka da ke Washington, ya shaidawa muryar Amurka cewa kungiyar THTS ta gabatar da sakon sulhu irin wanda 'yan Taliban suka gabatar bayan kwace mulki a shekara ta 2021 ta hanyar saka kanta a siyasar yankin, ta yadda hakan ba zai tunzura kasashen yankin da ma sauran manyan kasashen duniya su kyamace ta ba. Bayan kwace mulki a cikin watan Agustan shekara ta 2021, Taliban ta yi kokarin tabbatar wa kasashe da ke makwabtaka da ita da sauran kasashe masu karfin fada a ji a duniya cewa ba za ta baiwa kowace kasa damar amfani da kasar Afghanistan domin cutawa wata kasa ba. Jami'ai da mazauna yanki a tsakiyar kasar Congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi fiye da kima ya kifi a wani kogi inda ya kashe akalla mutane 25 da suka hada da kananan yara, sa'annan wasu da dama kuma ba gansu ba. An yi yakinin cewa jirgin na dauke da fasinjoji sama da 100 a jiya Talata, kuma ya kife ne jim kadan bayan ya so mu tafiya a cikin kogin Fimi bayan da ya taso daga garin Enongo. Wannan shine bala'i makamancin wannan a baya-bayan nan da ya auku a kasar ta Congo. Ana bayyana damuwa kan cewa adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa sosai. Hazarin na ranar Talata shine na hudu a wannan shekara a lardin Main Dombe, yankin da ke kewaye da koguna inda yawancinsu suka dogara da sufuri ta jiragen ruwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da mabiya addinin Krista ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a Najeriya, bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki, lamarin da wasu da dama suka ce zai hana su yin bikin kamar yadda suka saba. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi na dauke da rahoton.
Bikin Kirsimeti muhimmin biki ne na ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa alayhi salam, wato Yesu Kristi. Game da wannan, na kuzanta da Pastor Dr. Yohana Buru inda ya kara haske game da muhimmancin wannan babbar rana. Gama biya.
Gaskiya ne wannan ranar na muhimmanci sosai, domin abu na farko tun daga cikin littafin At-Taura sura 3 aya 15, Ubangiji Allah ya gayawa Annabi Adamu da Hawwa annabcin abin da zai faru nan gaba. Yesu zai shigo duniya, shine zai zama mai fansar daga zunubin da suka aikata a cikin wannan lambo to Garden of Eden. To daga nan Krista na da bege cewa mai ceto zai shigo duniya, sarkin salama zai shigo, zai kawo ceto, ya samu yafiya ta wurin mutuwa da tashin Yesu Almasihu, da kuma yafiyar zunubi da kuma jinkai da rama da Allah zai nuna bil adama in mutu ya bari gaskiya gare shi.
To faso wannan lana menene kake son mabiya su yi bayan zuwa tsakanin sun yi ibada? Da
akwai abubuwa masu yawa kamar da ka ce ranar ibada ne, ranar godiya ne, ranar addu'o'i ne. Wasu ma suka doki azumin rana ba mu maganar cin abinci ko sha domin godiya ga Allah. Ranar sada zumunci ne, ranar nuna kauna ne, tausayawa ne, ranar ne da ya kamata Kirista ya rayu da Allah Ubangiji zai ji daɗi, ya kyautata mu'amalarsa da fahimtar juna, ya taimakeke ne ga makwabtansa da ba addini su ɗaya ba, ya nuna musu kauna da kuma taimake su.
To na kamar yanzu yadda ake cikin wani irin yanayi, ka san an ana biki na sallan Kirsimeti hakan yi hidindimu, to idan shekara ta zo da tsauri kamar irin wanda ake dan kokawa yanzu, menene sakonka ga mabiya?
Amma ta da wannan, ai ranan bauta ne, kowane mutum ya hakuri abin da ya samu, duk mutum ya nuna hakuri abinda ya samu to alamar shi Krista na gaske yana da imani ba dole wannan ba to duk an samu kai a cikin halin kunci dan Allah uwar gida ki hakuri ku koma ga Allah cikin addu'a a kona a tashi Allah zai kawo muna waraka
Pastor Dr. Yohana Burut
na kuma zanta da Reverend Audu Bakwai mararraban kankara
halin da wannan kasa ke ciki ba abin kan gaba irin mai ta addu'a Allah ya kawo mana sassaucin tsadar rayuwa cewa gabanni da mabiya a taro a girmama Allah kowa ya ba kowa haƙinsa waɗanda ke shugabanci na ƙasa sarakuna na gargajiya da su malaman na addinin Krista da kowane ɓangare dai wato kowa dai ya girmama Allah kuma mu taro kowa ya ba kowa haƙinsa idan aka yi haka addu'ar da muke yi da azumin da muke ubangiji Allah zai fi saurin karɓa kuma waɗannan ƴan bindiga da ke ganna za mu jama'a muna addu'a Allah ya shirye
shin ko yaya iyalai ke ciki dangane da shirin bikin Kirsimeti a Bana
suna na Malam Ishaku abubuwa sun tsawala ga wahalar rayuwa tun matsalar mun fetur da aka samu an samu matsaloli da dama abubuwa sun zama yadda suka zama in magidanci yanzu dan abin da yake zuwa ya kwankwalo sai ya wahala sannan ya samu iyali su ci balantana a ce za a yi wata hidima ta Kirsimeti sai dai abin da Allah ya yi kaza 10,000, 12,000, 13,000 ai kaga sai dai abin da Allah ya yi
na kuma zan tada wata magidanciya Madam Maria
to yaya shirye-shiryen Xmas
ana bakin kokari kasan abin sai ana yi a hankali in mutum ya fara shiri da wuri to zai samu sauƙin abubuwa
a dangane da batun tsaro kuma na tuntubi kakakin headquarter rundunar yan sanda shiya ta 14 CSP Gambo Isa wanda ya tabbatar mana da cewa
an ɗauki matakai waɗanda aka saba na tsaro kuma an tura isassun jami'anmu domin su je su ba da tsaro a wuraren bauta musamman majami'u da wurare na shakatawa da inda yara za su je wasanni da manya-manyan wurare na kasuwanci hatta ma da kasuwanni manya-manya irin waɗanda daga kudancin Najeriya akan zo a sayi dabbobi a tabbatar da cewa an samu tsaro ko ina kuma mun shirya tsaf mun dauki matakan da ya dace kuma alhamdulillahi a rahoton da muke samu daga jami'anmu duk da aka tutura wurare cewa alhamdulillahi ana samun tsaro da zaman lafiya
da wannan a ce komai ya yi tsaf tan Shabi Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida Sani Sha'ibu Malumfashi ana sauraron shirin ne daga nan Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya shekara ta 2024 dai ta so mu adabu a cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku wasu muhimman al'amura da suka faru muka kuma kawo muku a cikin shirin a wannan shekarar mai karewa Assalamu alaikum. Shekara ta 2024 ta soma ne da cece kuce kan kasafin kudin Najeriya, inda yankin arewacin kasar yayi korafin rashin adalci wajen raba ayyukan da ke cikin kasafin kudin na shekarar ta 2024. Bayan da tuni majalisar dokoki ta amince da shi kuma shugaba Bola Tinubu ya rattaba masa hannu zuwa doka.
Yayin da 'yan Najeriya suka ji yawan kudin sama da trillion 28 kowa yana ta murna amma daga baya ba an bincika sai aka tarda cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi bangarori guda ɗaya ko bangarori guda biyu mafi yawan ya tafi bangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance wanda ake kira Southwest bangaren jihohi na Yarbawa jihar Lagos Oyo Ondo Osun Ogun da Ekiti sai daga baya kuma kaso mafi yawa na biyu ya taho daga bangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito shine Godwin Opadio shine ake kira South South ko kuma yamma mafi yamma da ya tara da Rivers, Cross Rivers, a Bayelsa, Delta da kuma Edo, jihohi guda shida. Northwest ita ta bada kuri'a na APC sama da kashi ɗaya bisa uku na Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, amma abin mamaki wata jiha daga ɓangaren Northwest ita ce Zamfara. Aka fara bincikawa kamar ɓangaren education, ɓangaren tsaro da ɓangaren kuma agriculture, ma aka samu cewa wani ɓangaren ma ba a sa musu komai ba. To wani lokaci sai abin ya ban mamaki, ‘yan majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohinsu, bacci suke yi ne, rashin bincike ne ba sa yi, har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa me wa irin kaso aka musu a jihohinsu ba.
Mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan kasafin kuɗi Sanata Ali Ndume ya ce lamarin ba haka yake ba.
Muna da lissafi, muna yi kaman ni kam da sauran ma. To ya za a yi a ce ma wani ya kawo maganan ai ce a bangaren inda Opabio yake an yi kaza 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 kaza, shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi. To amma mufa speaker daga arewa yake, shi mai kasafa kudin ma a majalisar wakilai daga arewa yake, ni kaina daga arewa nake, deputy senate president daga arewa yake. To haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kasafin kuɗi, in mu ne ma muke kenan. To in daga ɓangaren zartarwa ɗin ne, shi minista na kasafin kuɗin ma shi ɗan kebe ne, ɗan arewa. Minista na agric da ake zargi cewa an yi wani abu nan ma shi ma ɗan arewa ne. Karamin minista ma na wurin ma shi ma ɗan arewa ne.
A ranar 15 ga watan Janairu kuma kamar kowace shekara, rana ce ta tunawa da kashe premier arewacin Najeriya na farko Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, da kuma gudunmuwar da ya bayar wajen shata tsarin mulki da demokradiyya a arewa da ma Najeriyar baki daya.
To Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto mutum ne wanda yake a lokacin da ya yi mulki al'ummar shi suna so ne, yana son su, yana da kaihin basira da kaihin tunani. Manufa ta arewa ta ci gaba yanda za ta iya takara da sauran bangarori daban-daban na Najeriya ba da an kwari gaba. A arewacin Najeriya ko kabilarka bambanci ko bambanci na addininka, wannan baya sa tattauna izalunci ka. Don haka ya rungumi kowa, shi ya sa irin su makiyar Audu Buba suke kusa gare shi, kuma shi ya sa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulman arewa, ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi.
A ƙarshen watan Janairu, ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO. Biyo bayan takunkuman da ƙungiyar ta kagaba wa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi, wanda ya hambara da gwamnatin zababben shugaba Muhammad Bazoum.
To wannan mataki ya yi daidai da abin da al'ummomi suke jira, saboda kasan tun da aka yi juyin mulki 26 ga watan Juli, an ma kasar Nijar wasu kakoban matakai, hadda ma wato rufe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da Benin da kasar Nigeria. To kuma sai ma hau watan Disamba kadai, 10 ga watan Disamba, wai ita CEDEAO din wai ta ma lura da Niger an yi juyin mulki, kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu.
Lallai wannan yunkuri na maida agogo baya da waɗannan ƙasashe sun kai, sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasar ECOWAS, duk cikin kasashen CEDEAO su ne na baya cikin sahu, su ne jerin baya, su ne baya ga tattalin arziki, su ne baya a zahiri ga arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan wato haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban kasashen CEDEAO, wato mai da kasashen su baya ne.
A farkon watan Fabrairu, 'yan Najeriya sun soma korafi kan matsin tattalin arziki da aka alakanta da matakin gwamnatin kasar na cire tallafin man fetur, tare da gudanar da zanga-zanga a wasu yankuna, duk da yake bata game faɗin kasar ba.
Muna yi ne saboda abinci ya yi tsada, kuma gwamnati
gwamnati bata yi mana komai ba, muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah, muna son gwamnati ta yi kyakkyawa, ta duba abinda muka taso da shi yau da safe, ta kawo mana sassauci a cikin lamarin mu.
Abinci ya yi tsada, shinkafa 2000, garin kwaki 1000, garin masara 1500, ana sai da duka dukowa na sai da abin da ya gada ma. Gashi muna February, abincin gona na fitowa, komi na tsada, ni tun da na don fita duniyan nan, ni ne ba taba ga irin wannan ba.
Na farko, gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi. Kamfanin da suke na cikin gida suke production na abin su ba su support na sai abinci da a karyayyen kuɗi. Misali, Dangote yana Italiya, Abdul Samad yana yin taliya, yana yin makaroni, suna yin mai. Gwamnati ta jito kuɗi ta ba su ce gashi nan ku mana producer abinci a kan lokaci, ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kaza.
A farkon watan Maris kuma kungiyar ECOWAS ko CDAO ta dage takunkuman da ta kagaba wa jamhuriyar Niger sakamakon juyin mulkin soji, tare da ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sake hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. A cikin watan na Maris ne kuma gwamnatin mulkin sojan Niger din ta bada sanarwa na yanke alakar soji da kasar Amurka.
Mataki wanga wanda gwamnatin Niger ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima muna jiran shi. Mun yi farin ciki kware, abinda suke yi cikin wannan kasa habba mu sani ba kuma ba mu ganshi ba. Mu mun su lokacin da aka kore mu da tsaro France ma a gama tare da su kamar a kore su.
Sunan na isu su ne. To stay so san ma abinda suke yi ba. Kage nan kaga gara ma ta ya he zaman alheri da zaman sun.
Kyawun tandiya suna amfana da su. Ka doka nan garin Agala sai suke mutane da sun yi abin alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba ana ba gwamnati da kiran mun ta kai. Paske ita ta san me take ji, an tadda kiran mu ta kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su, su sai a diba a gani adadin su nawa ne, kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa amma yi musu wani gurbi.
American suna da amfani cikin kasa ga gaskiya, da tun daga sa suna taimaka mana bisa harkar tsaro, an ka doka bisa harkar ta adnanci ma gaskiya nan Niger abin ya rage. Amma ni da gaskiya ko rasa ni ban ga hannun ko rasa ba gaskiya fi su billah. Ya kamata dai wanga soza namu su samu su daidaita tsakanin su da turanga duka gaba ɗaya ba, suna tallafa mu yaman tsaron mu da kan ki fiye gadda bamu zato ma me kuma jaye wasu gaskiya bari mun koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger.
Sanda sojawan Faransa za su gare Niger, Amurka da Togo su ne aka zaba kawai masu shaidu. To yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru.
Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku cigaban wannan shiri. A madadin duka abokan aiki, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Tuzara a takaice, shugabannin majalisar dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samar wa gwamnatin tarayya kuɗaɗe har zuwa ranar 14 ga watan Maris, tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna murmurewa daga bala'o'in guguwar Helen da Milton da sauran bala'o'i. Matakin samar da kuɗaɗen da ya zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara daga karfe 12 na daren Juma'a. Yan sanda a birnin Madison na jihar Wisconsin a nan Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata ƙaramar makarantar Krista mai zaman kanta wanda ya sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane 6. Matasa sama da 200 da suka fito daga ƙasashe 5 na yammacin Afirka sun kammala wani taro a birnin Agadez na jamhuriyar Niger tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su. Da suka hada da rashin aikin yi da shiga harkokin ta'addanci da dai sauransu. A yayin da kasashen duniya suke shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a Siriya, jagorar kungiyar 'yan tawayen ta ɗauki matakin sasantawa irin wanda kungiyar Taliban ta ɗauka a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya a cewar manazarta. Ahmed Al-Shara, wanda aka fi sani da Abu Muhammad Al-Julani, shugaban kungiyar Hayat Tahrir Sham ko kuma HTS a takaice, ya gana da manzo musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Siriya a ranar Lahadin da ta gabata, inda ya jaddada buƙatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin Siriya da kuma kiyaye yankin ta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da maimaitin shirin a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawai da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima idan Allah ya kai mu.